بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Safiyar Asabar 27 ga watan Safar, hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama, shekara 1441, daidai da 26 ga watan Oktoba shekarar miladiya ta 2019. Wannan shine kaddar na 64 cikin jerengiyar kasusuwan karatun littafin Kitabu Al-Istiqama, wallafar Sheikhul Islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Abdul Salam ibn Taymiya Al-Harrani, Allah ubangiji ya gafarta masa. Littafin Al-Istiqama Ibn Taymiya ya wallafa shi ne don yin bayani dalla-dalla musamman game da ka'idojin da ake bi wajen fassara nassoshin Al-Qur'ani mai girma da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama waɗanda ke da alaƙa da ahadisu sifat. Allah ubangiji ya saka mishi alkhairi. Idan ba manta ba, Ibn Taymiya yana ta bibiyar wasu maganganu waɗanda yake ɗauko su daga littafin Ar-Risalatul Qushayriyya ta Abul Qasim Al-Qushayri, waɗanda yake bin su yana musu ainihin warwara da fashin baki musamman akan maganganun da ke da alaƙa da sauraron kaɗe-kaɗe da maida kiɗa ya zama addini da kawo shi masallaci da kuma da'awar cewa ma hakan wata hanya ce ta tsarkake zukata har da ƙurewa cewa wai akwai lokacin da kiɗa ma zai fi Alƙur'ani tasiri ga zuciya. Ta'ala Allahu amma yaqulu adh-dhalimuna 'uluwan kabira. Ibn Taymiya yana ta mana maganganu akan wasu irin canje-canje da aka samu a tsare-tsaren gwamnatocin musulunci da sunayen makamai da tsarin tafiyar da sojoji da tsarin gudanarwa da makamantansu. Za mu tashi a inda yake cewa walihaza lamma salaha annabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama man salahahu min yahudi. Don haka ne a yayin da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallama yayi yarjejeniyar zaman lafiya da waɗanda yayi haka da su ɗin cikin Yahudawa lokacin da ya iso Madina kenan, su Banu Qainuqa, Banu Nadir da Banu Qurayza, waɗanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi yarjejeniya da su akan a zauna lafiya a Madina, kowa yayi abin da ya gamsu da shi ba tare da ɗayan ya shiga haƙƙin ɗaya ba. Salahahum ala anna lahu al-halaqa. Na'am. To baya ga wannan salihin sulhu da aka yi na farko, aka zo suka yi mishi gadru, suka yi ci amanar wannan sulhun, sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi musu hukuncin da ka'idar sulhun ta hukunta, shine akwai wanda aka kore su, akwai waɗanda aka yi musu kaza, har aka je Khaybara aka yi yaƙi. To a Khaybara sai aka yi sulhu da su akan cewa ala anna lahul halaqa, za a baiwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama al-halaqa, makamai, duk makamansu za su zama na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Wa fi sirati كان في بني فلان وفلان من الانصار الحلقه والحصون. يابو ا cikin sira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana cewa a cikin dangi kaza da dangi kaza na mutanen Madina suna da alhalaqa, suna da makamai, walhusun da kuma katangaggun anguwanni ko garuruwa, garuruwa masu ganoyi. Kar mu manta yana magana ne akan kalmomi da sunaye da makamai na soja da tsare-tsaren tafiyar da tsaro waɗanda suka shigo cikin al'ummar Laraba musulmai sakamakon game wasu da Farisa da makamantansu. Ya ce ai humul ladhina lahumus silah, in aka ce masu alhalaqa wal husul ana nufin waɗanda ke da makamai, alladhina yuqatiluna biha, wanda suke yin yaƙi da makaman, kamar yadda yake a cikin littafin Maghazina al-Waqidi rahimahullah. Shine ba da wannan labarin tun farko cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama lamma qadima al-madinata wa ahluha akhlaqun. Sa'ad manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya iso Madina, al'ummar Madina sun kasance akhlaqun, ta kudede ne, yani gamin gambiza, akwai musulmai, akwai mushrikai, akwai yahudu, har ma ake cewa wa kana yakunu minhum ar-rajul musliman wa abuhu mushrik, sai ga mutum musulmi amma kuma baban shi ko ɗan uwan shi kuma mushrikai, kuma suna zama a majalisi ɗaya, ana yin rayuwa a tare, suna da abin nan muhalafa, zaman zumunta tsakaninsu da Yahudawa. Ya ce in ji shi Waqidi kenan, wa kana ya ce akhlatu minhum almuslimuna alladhina yajma'uhum tajma'uhum da'watul islami wa ahlul halaqati wal husul. yace a cikin su akwai musulmi wanda addinin musulunci ya hada su duk da kabilun su daban-daban amma addinin musulunci ya hada su suna da lahumul halaqatu waz husud suna da waɗannan makamai da gurare katangagu in aka ce al halaqa sune kamar da muka ji makamai din wal husud sune wurare da aka katange waɗanda suke ba da tsaro kama yakunu li umara'in ay alladhina lahum silahu alladhina yuqatilu biha wal husul allati ya'una ilayha suna da makamai da suke yake da su kuma suna da husul wurin da suke komawa su buya katangage kama yakunu li umara'in nas kama yadda yake zama ga shugabannin mutane yanzu yana kwatance ne da zamanin da suke rayuwa shi gun jami'a sarakuna a zamanin su min asnafil muluki nau'o'i daban-daban na shugabanni suna da alma'aqil wal husul wal qila wal humus qila suna da alma'aqil haka ce alma'aqil jam'i ne na alma'aqal alma'aqal wurin da ake zuwa a kuya shine kamar yadda yake a cikin abin nan mujamul ayn na malam al-farahidi khalil bin ahmad yace shine al husul wato wurare katangagu wal malja da inda ake zuwa a kuya idan ana so a yi ma abokan gaba wata kofar rago wurare ne ake gina su musamman don haka sai kuma su kansu al-husul din ga magarin katangagu garuruwa wal qila qila shi kuma jam'i ne na al-qal'a al-qal'a shi ma abin nan ne wuri ne na zaman jami'an tsaro ko sojoji amma galibi a bisa asalin ma'anar larabcin shine idan ya zama yana kan dutse wurin da aka gina shi kaman barikin soja ko sansanin sojoji amma akan dutse to shi suke ce mishi alqala a asali qal'an a yanzu zaka iya kusanta da abin da ake ce ma kawai barikin soja zai zama wuri ne katangagge wanda yake da maximum security akwai tsaro sannan a ciki shugabannin su suke da gidajen su da wuraren training din su da asibitoci da sauran abubuwa da ka sani kamar da ka sani din da kaga barikin soja to zaka tara akwai duk waɗannan abubuwan kamar za su iya rayuwar su a ciki ma ba tare da sun buƙaci fitowa waje ba suna da kasuwa suna da asibiti suna da wuraren kwana suna da makarantu na ƴaƴan su suna da wuraren cin abinci wuraren wasanni da sauransu shi suke ce ma alqala mun zama yi tunawa a tarihin Ibn Taymiyya a irin wannan wurin aka tsare shi wato a cikin irin wannan qal'a ta Dimashq aka tsare shi har rasuwar shi Allah ya gafarta mai yace walahum istilahu kuma suna da makamai din baina hadhihi al-umura hiya jibrul kitab yin yaki a bisa wannan tsarin ai ta ƴa boyo ana boyo afwan hiya jibrul kitab yana nuni zuwa ga wato tsoro ne yana nuni zuwa ga ragwantaka ne da tsoro wabiha yamtaniqul muqatilu wal matlub da shine wanda yake mayaki yake kuya da wanda yake neman shi sun suke ba su kuya bi khilati man la silaha lahu wa la hisn sabanin wanda ba yi da makami ba yi da wurin da yake maboya irin wannan fa innahu mumkinun min nafsi shi zai zama kamar ya bada kanshi ana iya ganin shi ana iya samun shi maqdurun alaihi fi mithl al-amsari ana iya samun shi ai attacking din sa a cikin garuruwa wa in kana al-qitalu ala al-khayl bi-silahi huwa a'la wa afdal min al-qitali fi al-husuli was-sulah yace ko da yake yin yaki akan dawakai da makamai ido da ido kowa na ganin kowa yafi falala fiye da yin yaki a cikin katangagun garuruwa da makamai a koye falhisan khairun min al-husuli doki da za a yi yaki da shi yafi alheri fiye da kuya a bayan katangu wa man lam yakun qitaluhu illa fil husuli wal juduri wanda duk zai iya yin yaki da abokin gabansa sai dai in a cikin wato a bayan katanga ko a bayan ganuwa fa huwa mazmumun shi abin zargi ne ba abin kirki bane a ce in za ku yaki da mutane sai dai ku kuya ku dinga mamayar su kuna musu dauki ba dadi ba a ganin irin yakin da ake na zamani wanda har za a wayi gari ma a ce akwai makamai waɗanda suke sarrafa kansu babu mutanen da suke yin yakin, sai dai su makaman da kansu jirage ne ko manya-manyan makamai waɗanda ake harbawa wanda suke sarrafa kansu automatic. Me yasa mallam yace yin haka abin zargi ne? Yace kama qala ta'ala anil yahudi, kamar yadda Allah ya faɗa game da yahudawa ya zarge su yake cewa la yuqatilunakum jami'an illa fi quran muhassana aw min wara'i judrin judurin ba'suhum bainahum shadidun tahsabuhum jami'a wa qulubuhum shatta dhalika bi annahum qaumun la ya'qilun. Allah yace la yuqatilunakum jami'a, yahudu ba za su taɓa yin yaƙi da ku gaba ɗaya ba, illa fi quran muhassana, sai su zam a cikin wasu garuruwa katangaggu wanda aka katange su bil hifan, da katangu wadduwar da gidaje sun buku ya tsakankanin katangu da gidaje da maboya. Shine Ibnu Katsir yake cewa hadha min jubunihim, wannan na daga cikin tsoransu. La yaqdiruna ala muwajahati jayshil muslimina, ba za su iya fuskantar sojojin musulmi ba, saboda su suna son duniya, ba sa son mutuwa, suna son nesa rayu. Shi yasa Allah ya musu ainihin wato challenging cewa qul in kuntum tuhibbuna Allah, abin nan ba wannan ba cewa fatamannawul mauta, ku yi fatan mutuwa inda gaske ne kun ce wai ku na kusa da Allah ne. Fatamannawul mauta in kuntum sadiqin wala yatamannawhu abadan bima qaddamat aydihim. To da haka sai Allah ya zarge su da cewa wannan buya da suke tsoro ne, in ba ga tsoro ba su fito su gamu da sojojin musulmi. Aw min wara'i judurin, ko kuma a bayan katangogi. Judurin wato jam'u jidar, haka dukan makaranta suke karanta shi, in banda kamar Ibnu Katsirin da Abu Amrin da ke karantawa da min wara'i jidari, sai zama kenan ismul abin nan ne na kira ne wanda yake ifidul umum ko wata katanga ma. Sannan min da aka kara min wara'i, akwai magana akan cewa shin za'ida ce koko tana da amfani a wajen, kamar da yake can innal ladina yunadunaka min wara'il hujurati, zai iya zama innal ladina yunadunaka wara'al hujurati, to haka nan zai iya zama aw wara'a judrin. To amma ƙarin min da aka yi kamar da malaman lugha suke nuni zuwa gare shi daga cikin malaman tafsiri, cewa yana ƙarawa wurin wani armashi na ma'ana ne, min wara'i judrin ko min wara'i al-hujurat, na nuni zuwa ga cewa, domin lafazin wara'a yana nufin kawai idan aka aje abu haka to gaban shi da bayan shi. Idan kana misali katanga tana gabas da yamma, to wanda yake gabas da ita yana wara'aha min hadha al-qibal, wanda yake yamma da ita yana wara'aha min al-taraf al-akhar. To in ka tsaya ka ce wara al-hujurat kadai, to sai zan laifin kawai shine in an kirayi manzo Allah ta nan ko ta can banda ta kudu da arewa. Amma da ƙara min wara'il hujurati, zai zama duka gaba abun nan kusurwa hudu, kuma gani. To haka nan ma min wara'i judri, ta kowace kusurwa suka buya sun yi laifi. Zawon a ce koda ta wato ard ko tul wato na katanga din, shine abin da min din take ifada a wajen. Ba'suhum bainahum shadidu, rigimar da ke tsakankanin su da tsanani, ba ka iya hada kai, ba sa iya yin abu iri daya. Kamar ne Ibnu Katsir yake cewa ahwa'uhum mukhtalifa walakinaha mustali'a ala kitabil muslimin. Ahwa'uhum mukhtalifa, soyayyen zukatan su sun saba, amma walakinaha mustami'a ala al'adawati bil haqq, amma sun hadu ne akan fada da gaskiya. Shine ma'anan ba'sun bainahum shadidun tahsabuhum jami'a wa qulubuhum shatta, in ka gansu a zahiri sai ka dauka kansu a hade yake, amma zukatan su mabambanta ne. Zalika bi annahum qaumun la ya'qilun, suna yin haka ne saboda ba su da fasa hankaltuwa. Wannan aya ta zo ne fi mahallin zam, domin zargin su akan mummunar dabi'ar su da kin gaskiyarsu da kuma tsabaragen tsoro. Wal muhdathatu fi amri al-imarat, malam yace abubuwan da aka kirkiro game da tsare-tsaren shugabanci, wal mulki da sarauta, wal qitali da yaki kasiratun jiddan suna da yawa kwarai a cikin tarihin daular musulunci laysa hadha mawdhu'uha ba nan ne wurin magana akan su ba fa innal ummata hiya fil asli arba'atu asnafin al'ummar mutane asalin mutane ana raba su zuwa dangi hudu kama zakara zalika fi qawli kamar da Allah ya ambata ka a cikin fadin sa faqara umma tayassara min alqur'ani alima an sayakunu minkum marda wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillahi wa akharuna yuqatiluna fi sabili Allah ya ce faqara umma tayassara min alqur'an ku karanta abin da ya sauka na alqur'ani anan faqra'u ya daukan dai ma'ana biyu ku dai zahirin sa tilawa faqra'u ma tayassara min alqur'an ku kuma idan kamar wasu malamai suke cewa fasallu ma tayassara domin da alqur'ani da as-sala a cikin lafazin alqur'ani da as-sala a cikin alqur'ani suna zuwa interchangeable kamar da san Allah yake cewa wa qur'anul fajri ay wa salatul fajr kamar kuma inda misali Allah yake cewa wala tajhar bi salatika ay wala tajhar bi qira'atika wazar da qira'a da sala suna zuwa su mutunci junan su musamman mun kalli siyakin wannan aya ta zo ne dan bayani akan sallar dare da ka ce suka ce faqra'u anan bi ma'ana fasallu ma tayassara ku yi sallah abin da ya sauka hanafiya suna amfani da wannan ayar kamar yadda ibnu kayyim ya faɗa cikin alamul muwaqqi'ina rabbil alamin inda yake kawo maganganu akan yadda malamai suke ta'awili kokarin daukan mutashabihi a bugi muhukami da shi wannan ita ce hujjar sa akan cewa an zo sallah zaka yi karanta rabin aya ma ba sai an karanta fatiha ba ko in ka ga dama ka ce kai mudhammatan kai ruku suka ce saboda Allah ya ce ma tayassara mutlaqin ma tayassara na nufin koda cewa kai hamid ya isa yace duk ga wannan sun tsaki wanda yake mutashabihi sun gwara shi da muhukami abinda yazo karar cewa la salata liman lam yaqra bi ummul qur'ani kaza kaza da mutawatirin cewa kullum sallallahu alaihi wa sallam yana karanta ainihin wato fatiha ibnu qayyim ya mai musu da martani a cikin ilmul muwaqqi'in game da wannan almuhim shine wannan aya tana bayani akan wato sauki da aka yi ne ma masu sallah cikin dare har shi sai zuwa cikin hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa man qara bi ashri ayatin wanda ya karanta aya goma a cikin sallarsa ta dare lam yuktab min al-ghafilin ba za a rubuta shi cikin gafalallu wanda suka wofanta ba wa man qara'a bi mi'ati aya ko shine min al-ghafilin din okay haka ne ana ce kun qara'a bi mi'ati aya lam yuktab min kutiba min al-qanitin ne shi mi'atain ne min al-qanitin mi'a min al-ghafilin ko jazakumullahu khairan so dan haka ko da aka ce ma tayassara mafi karancin abinda ake nema shine aya akalla 100 a sallar dare ko makamancin haka duk da yake ya halasta mutum ya sallar dare da kasa da haka ya karanta abin nan falaki da nasi ko qul huwa a cikin hadisin da ya inganta a cikin muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sallar dare wata rana ga baki ɗayan tadda da karanta qul huwallahu a dukkan rak'o'i 11 din zaka duka ya halasta gurgurdan hali abinda dai ake so shine ya zama kana da wuridinka da kake yi da tsarin da kake bi wajen mu'amalarka da alqur'ani kada zuciyarka ta bushe take kashe Allah ya tsare mu to yace alima an sayakunu minkum marda Allah ya san a cikin ku za a samu marasa lafiya marda jam'u marid wa akharuna za kuma a samu wasu a cikin ku yadribuna fil ardi wadanda suke yawo a cikin duniya yabtaguna min fadlillahi suna neman arziki yan kasuwa wato fatake masu tafiye-tafiye direbobin motoci ma'aikatan abin nan tsaro da kamfanoni waɗanda kullum suna tafiye-tafiye suna kan hanya wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah da kuma sauran waɗanda suke masu jihadi to a cikin nan ibn taymiya yayi istinbatin cewa anan asnafun na mutane a duniya ba sa wuce waɗannan yankunan guda hudu na farko akwai ahlul qur'ani wal ilmi sune masu yin sallar dare kenan jinsin malamai da masu ilimi da sufaye da ustazai da duk wani da yake da alaka da addini a nan yake domin aka ce alqurra da istilah na malaman da malaman farko ya bambanta da abin da muke cewa yanzu inda aka cewa na ƙari ne ana nufin kawai sura al-rahman su ko dan suka ce qurra'u suna nufin masana malamai masu karantawa masu addini su ake ce ma al-qurra masu ilimi to sune sinfi na farko kenan malamai da waɗanda suke da alaka da karantawa ko malanta sinfi na biyu sune ahlul jihadi was-sayfi mazowa abin nan jihadi da takubba wato sojoji kenan da jami'an tsaro da waɗanda suke masu gadin iyaka masu ribati da sauran waɗanda suke jami'an tsaro ne na uku sune ahlut tijarati was-safari sune waɗanda aka ce yataguna fil ardi yadriguna fil ardi yataguna fil ardi sune ƴan kasuwa masu tafiye-tafiye masu neman kuɗi sai kuma na ƙarshe sune ahlus sina'ati waɗanda suke ɗan ƙwadago ma'aikata masu yin sana'o'i magina teloli masu aski wanzamai masu kwashe matsai masu aiki a ofisoshi leburori masu saida abinci masu wanke-wanke da guga waɗannan sune sunna kenan waɗannan sune tabaka hudu na mutane yanzu kuma sociology ne fa Ibn Taymiyyah yake duk inda ka je mutum ko da kai tsaye bai cikin waɗannan akwai inda za ka saka shi akwai subdivision da za ka saka shi a cikin waɗannan ko dai ya zam mai karantarwa ne ko malami ne ko sufi ne ko mai wa'azi ne ko mai yin ustazanci ne ko ɗan kishin addini ko ɗan zafin kai duka yana cikin waɗannan ko da wani irin salo yake ko ya zam cewa a cikin jami'an tsaro yake sawa'un soja ne combatant ko jami'in tsaro ne na farin kaya mai leƙen asiri ko ɗan sanda ne ko ma'aikacin immigration ne ko ma'aikacin waɗannan masu kama mutane a kan yaɗa nan mai sunansu ne rostanti ko castelia ko ma me yake da yana cikin waɗannan shi ma sannan kuma sai kuma sauran wanda suke masu kula da kasuwanci da safara wanda suke sai da kayan da mutane suke buƙata na abinci da sutura da sauran kayan a buƙatar rayuwar mutane wanda galibin su suna yawan tafiye-tafiye da su je su kai kaya su kawo su ɗebo su kawo su ɗebo wannan su kai can sai kuma sauran as-sunna sauran mutane waɗanda suke da sana'o'i na hannu su ne manoma masu abin nan ƙere-ƙere kamar maƙera wanzamai mahauta teloli kafintoci masu aikin lebura idan ana gini a site injiniyoyi masu zane-zanen gidaje likitoci nas duka waɗannan a cikin sunna usul to ta yana zaka fitar da wani daga nan zai wuya ka iya fitar da wani daga sunna afwan jama'a to idan muka kalli aya wannan aya sai mu ga ta ambaci waɗannan mutanen haka a waɗanda suke sune kamar da yace asnafun nasi fasun fil wahid al-qurra akwai masana ko malamai wa hum jinsul ulama'i wal ubbad sune malamai da masu bauta Allah wa yadkhulu fihim man tafarra'a min hadhihi al-asnaf duk wanda ya resantu reshe daga waɗannan zai shiga ciki min al-mutakallima kamar malamai ɗan ilmul kalam ɗan asha'ira wal mutasawwifa da sufaye ɗan ɗariƙu da makamantansu da masu sagi da irin wannan harka wa ghayruhum da wasunsu wasiful akhar ɗayan nau'in kuma shine al-muktasib bid-darbi fil ard wanda suke neman abinci suke rayuwarsu ta hanyar yawo a ƙasu a ƙasashe tafiye-tafiye wa amma al-muqimuna sunfi na uku kuma sune masu zama a gida ahli sana'ati wa tijarati wanda suke da sana'o'i da kasuwancinsu ƙanana fa yumkinu an yakunu min al-qurra'i al-muqimin aidan wanda wasu suna iya zama daga cikin su zama suna da alaka da makaranta ko masana wanda suke zaune su ma a gida bi khilafil musafir sabanin matafi wanda shi ko shi cikin tafiya yake da wuya ya zama cikin ko dai masana ko ƴan kasuwa masu sana'a a gida fa inna nabiy sallallahu alaihi wasallama qala domin annabi ya ce idza marida al-abdu idan bawa ya rashin lafiya aw safara ko yayi tafiya kutiba lahu min al-amali mithlu ma kana ya'malu wa huwa sahihun muqim idan mutum yayi tafiya ko kuma ba shi da lafiya za a ci gaba da rubuta mishi Allah zai ba mala'iku dama a ci gaba da rubuta mutum aikin da ya kasance yana yi a sa'ad da yake lafiya lau da kuma sa'ad da yake mazaunin gida wannan hadisi Imam al-Bukhari da Muslim suka fitar da shi daga Abu Musa duk da yake yana daga cikin hadisi waɗanda akwai maganganu a kansu wanda al-Imam ad-Darqutni rahimahullah yana daga cikin wannan hadisi daga sari san da ya ciwo kwalarsa a cikin Bukhari ya tuhumi ainihin hadisin da cewa hadisin yana ganin mawqufi ne ala Abi Musa al-Ash'ari saboda wanda ya zo da shi yace Abu Musa ya daga shi zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine wani mutum mai suna al-Awwam bin Hawshab wanda kuma sauran yan ajin su da suka fi shi hadda irin su Mis'ar bin Kidam su kuma suka ce Abu Musa al-Ash'ari ne ya faɗi magana a matsayin magana shi bai rafa'a shi ba kashi Ibn Hajarin da yazo ya tattauna mas'alan a cikin muqaddima yake cewa to koda ma dai ya tabbata cewa wannan magana Abu Musa ce to irin wannan lahu hukumin rafi ban ba a faɗan wannan da ra'ayi ko ya zama cewa tunda ya tabbata cewa su Mis'ar bin Kidam haddarsu ta fi ta wancan ƙarfi don haka dole a karkata zuwa ga cewa riwayarsu ta fi ƙarfi to amma za a iya tarjihi ta ɗayan fuskar ko dai a ce wata rana Abu Musa al-Ash'ari ya ba da karatun sai ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana kuma ya zo dalilin gaggawa ko wani yanayi sai ya faɗi abin kaman maganarsa kowa daga cikin ɗaliban sai ya ji abin da ya ji sai ya zama babu ta'arudi kenan tsakankaninsu ko kuma ya zama in ma an rajjahatu a kan cewa tunda su Mis'ar sun fi al-Awwam ibn Hawshab ƙarfin hadda sai a ce nashi da ya zo da wannan ɗin ya zama shi ne aƙallu wato a ikimadan nasu shi ne al-aksar ko al-asah to sai a ce amma magana ta da hukumin rafi domin wannan abin ba a faɗan irin shi da a gani na cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce idan mutum yana yin aiki ka saba yin azumul litinin da alhamis ko ka saba yin nafilfili ko karatun alqur'ani ko makamancinsu sai zama yanzu shekaru sun kama ka ko kuma yanayin rayuwa ya canza tafiye-tafiye ko kuma rashin lafiya ulcer ko wata cuta ta sankare ka baka iya yin azumin sai a ce a ci gaba da rubuta maka ladan waɗannan ayyukan da kake san da kake lafiya lau ko san da kake a zaune a gida to kaga wannan zai yiwuwa mutum ya faɗe shi da ra'ayinsa sabai ba sa faɗan irin wannan magana da ra'ayinsu suna faɗa ne da ainihin wato dogaro da abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya koyar da su wallahu a'lam shahid a cikin hadisin shine ana ba mutum ladan aikin da yake san da yake lafiya ko san da yake zaune gida daga baya za a dinga bashi ladan wannan aikin idan ya samu matsalar da ba zai ba والله سبحانه إنما ذكر هذه الأصناف في الآية ليبين من يسقط عنه قيام الليل من أهل الأعذار الله يا أمبت وأن نوء يمتانين أشكين آير دن يبين ممتاني وأن قيام الليل يفاد أكن سدك تكما سؤذري فذكر المريضة والمسافرة في أمبت مرت لاتيا da kuma matafi alladhain dhukira fil hadith wadanda sune kuma dan da aka ambata a wannan hadisin wa zakara al musafirin fi barbayni ya ambaci matafiya ta fuska biyu abbaribina fil ardi yabtaguna min fadlillah wal muqatilin fi sabilillah ya ambaci marasa lafiya ta fuskar watan an matafiya ta fuska biyu akwai matafiyin da tafiyarsa yana tafiya ne neman arziki to shi ma tafiyarsa shari'a ta yadda da ita shi ma ya shiga cikin uzuri akwai matafiyi wanda shi kuma tafiyarsa tana faruwa ne sakamakon jihari da aka tafi kaga nau'o'in matafiya iri biyu kenan da wanda tafiyarsa irin galibin tafiye-tafiyen da muke yi ka tafi interview ka tafi siyayya ka tafi ziyara da sauran abubuwan da rayuwa take hukunta dole za ka je ka yi a wani gari na kasuwanci ko neman halas ko makamancinsu akwai kuma tafiyar da sojoji suke su bar garuruwansu a kai su wani waje don su je su yi yaƙi ko jihadi ko su yi ribatsi to ya ambaci waɗannan nau'o'in guda biyu wa humu tijjaru wal ajnadu su ne ƴan kasuwa masu tafiya saboda kasuwanci wal ajnadu da waɗanda suke wato sojoji masu tafiya domin su je su kai farmaki ko su kai ɗauki ma abin nan daular musulunci ko musulmai wanda suke bukata haka wal maqsudu huna bayan da ya gama wannan sakin layi yace abin nufi anan shine annal ajnasal arba'a min al muqatila wat tujjar wadannan jinsi guda hudu da aka ambata daga cikin su akwai mayaka akwai yan kasuwa wa man yalhaqu bihim min as sunna'i wal qurra da wadanda ake karawa daga cikin masu zaman gida daga cikin yan abin nan ma'aikata da yan kwadago da malamai wa ahlul a'zari da masu uzuri su masu uzurin ana iya samun su a cikin kowane jinsi in muka lura akwai nau'o'i biyu mazauna gida su ne yan makaranta da ustazai da malamai da masu karantarwa su ne alqura ko kuma mazauna gida yan masu sana'o'i ko kuma guda biyu masu fita su ne sojoji da yan kasuwa masu fita ko to a cikin kowane jinsi din nan ana iya samun masu uzuri a cikin jinsin matafiya uzurin su tafiya a cikin jinsin na gida uzurin su galibi shine rashin lafiya aliman sai kullu minkum marba ga yan gida kenan wadancan kuma masu tafiya su ne musafirun su ma suna iya samun wannan uzuri to da Allah ya ambaci waɗannan guda hudu kal marba kaman marasa lafiya wa nahwihim da makamancin su kullu haula'i kad hasala fihim min al anwa'il mukhtalifa ma yatul wasu duk waɗannan din an samu canje-canje game da al'adar rayuwarsu da ɗabi'unsu da yadda suke gudanarwa abinda ba zai yi a siffanta ba a bisa yadda suke a zamanin da Qur'ani yake sauka yan kasuwa da matafiya waɗanda suke sojoji da kuma abin nan wato mazauna gida masu karatu da masu sana'o'i da waɗanda suke ainihin masu uzurin dukkaninsu kowanne ɗabi'arsu da rayuwarsu da yadda ake fassara su ya canza canzawa mai yawa daga zamanin da aka saukar da waɗannan ayoyi zuwa zamanin da Ibn Taymiyyah yake wannan magana kamar shekara 700 zuwa wani abu to ina kuma ga yanzu da aka sake ninka wasu 700 din haka canjin mutum kila zai ƙara ninkuwa ya sake ninkuwa a hannunkin baninki wa umuruhum malam yace al'amarinsu ma baina hasanin ma'amurin bi abubuwan da suke gudanarwa su yan kasuwa da sojoji da malamai da wanda suke masu zaman gida kowa abin da yake gudanarwa ma baina hasanin ma'amurin bihi ku dai suna yin abin da yake mai kyau wanda Allah ya ce ayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ayi wa baina qabihin manhiin anhu ko kuma ka tarar suna yin wani abu wanda yake mummuna ne wanda an hana shi a shar'ance wa mubahin ko kuma abin da ya halatta in ka dauki misali malamai akwai abin da suke wanda yake daidai ne akwai abin da suke wanda yake kuskure ne akwai abin da yake wanda yake halatta ne in ka dauki yan kasuwa su ma zaka same su a haka akwai abin da suke mai kyau ne daidai ne akwai nau'in kasuwanci ko mu'amala ko tafiye-tafiyen da suke yi wanda yake mara kyau ne abin hanawa ne akwai wanda yake halatta in ka sake daukan masu sana'a su ma zaka same su da wannan wato yana maka ishara zuwa ga canje-canjen da aka samu ne wanda a da can din a zamanin da aya ta sauka to duk abin da suke yi din mai kyau ne su sahabbai da aka sauka da wannan ayan kasuwancin da suke dukan shi ko mafi yawan shi mai kyau ne da kuma wanda yake mubahi kaɗan ne za a samu wanda yake barna kuma kullum ayoyi suna sauka suna cewa kar a yi kaza kuma suna denawa haka ta fuskar sojoji din haka ta fuskar waɗanda suke mazauna gida masu sana'a da masu uzuri din yace wajtimalu aktsari umurihim ala hadhihi thalatha kuma ayyukan da suke yi al'amarin rayuwarsu yana dauke da waɗannan abubuwa guda uku al-ma'mur bihi wal manhiyu anhu wal mubah abinda aka umurce su da abinda aka hana su da abinda yake halas gare su wal wajib abinda ya wajaba akan kowanne ɗaya daga cikin mutane al'amru bima amara Allahu bihi a mushi umarni da ya aikata abinda Allah ya umarta wan nahyu amma naha an hana a hannu daga abinda Allah ya hana wal idnu fi ma abahullah abinda kuma Allah ya halasta to ana iya mutun izini in ya ga dama yayi in ya ga dama yayi bai lakin idza kana shakhsu aw ta'ifa la taf'alu ma'muran illa bi mahdhurin a'zam minhu yace amma ka samu wasu mutane ya zama ba zai yi su aikata wani abu da aka umarce su ba mun ji cewa abin da ya kamata shine kai al-ma'mur bi to sai ya zama ga wani abu da shari'a ce umarni da shi amma a yanzu ba za ka iya yin shi ba illa bi mahdhurin a'zam sai ka kai ga aukawa ga wani abu wanda yake shi kuma an hana shi kuma ya fi wancan matsala a azamu minhu aw la tatruku ma'muran ko kuma duk sanda za ku bar wani abu da aka umarce ku da shi illa li mahdhurin a'zama minhu fa ce kun auka ga wani abu wanda yake an hana kuma ya fi wancan matsala lam ya amur amran ya salbimu kuwa mahadurin raji ka shi ka dina yin wannan al'amur bil ma'ruf din ba za ka umarni da a aikata wani abu wanda zai jawo wata barna da ta wuce waccan wannan wata magana ce yake mai nauyi a cikin maqasid shari'a jama'a ga wani abu da an umarci shari'a ta umarce ka da ka umarci mutane kai mai wa'azi ko kuma kai jagora ko kuma kai akarankin kanka amma kuma garin aikata wannan abin da aka yi umarni to za a fada kuma wani abu da aka hana wanda zai haifar da matsala fiye da waccan ko kuma garin barin wani abu da aka hana za a fada wata matsala wanda za ta sa wani abu da aka yi umarni da shi ya samu matsala to sai a dakata gaba ɗaya ba za a yi ba wannan ka ɗauki kawai misalin abin da ya faru da Boko Haram da ma Boko Haram da gaske abin da suna magana akan cewa ba kyau cakuɗa maza da mata a makarantu ba kyau ba kyau ba kyau wannan mahdhurin ne kuma ana umarni da a hana shi to amma garin hana shi sai suka haifar da kuma mahdhurin a'ab suka kau da mutane daga zaman lafiya suka yi ta kashe rayuka suka koma daji suka zama sun kawo fitintunu da yawa a bayan ƙasa fiye da shekara goma yau kuma wancan abin da suke sa hana kuma yanzu ba a bari ba kaga sun haifar da mahdhur a'azama min dhalika al-ma'mur an umarni da a kawar da barna to garin kau da ita sun kawo barna da tafita sun kawo barna da tafita wanda tafita matsala kaman magani ne idan za a baiwa mutum magani ne maganin wata cuta kuma sai likita ko mai bada magani ya lura cewa wannan maganin yana da wani abin nan side effect da ake cewa ko wanda side effect din kuma zai haifar mishi da wata cuta a azama min zalik hatta ruwan drip da ake sawa mutum aya ko wanda in yana da irin wata cuta a jikin shi ba a sa mishi nau'in wani ruwa normal saline ko dextro ko waye za a ce in kana da ciwo iri kaza kana da buƙatar ruwa amma ba za a saka maka ba akwai irin magunguna wanda mata suke amfani da shi misali idan suna da ciki za a ce wanda take da ciki ya kamata ta sha kaza amma wannan mai cikin tana da wani nau'in cuta daban a ce tana da hypertension shi san hypertension ko tana da wani cuta kamar sikila ko wani makamantan shi ko diabetes ko hepatitis ko wane ne sai a ce kuma ita da ba ta sha wannan maganin ba domin garin neman wannan lafiyar za kuma ta fada cikin wani mahaduri a ba kuma ba za ka iya lissafa yawan matsalolin da aka samu a kiwon lafiya a nan kasar misali sakamakon rashin kulawa da wannan ka'ida likitoci ko waɗanda suke musamman ba likitoci ba 'yan bana na iya masu shige a cikin harkar sun sha kashe mutane ko su jawo musu matsala ko su gurgunta musu rayuwa ko su ɗaiɗaita musu lafiyarsu guda nawa aka yi saboda rashin bin ka'ida to haka jama'a idan ka zo ka tarar da mutane suna yin wani abu wanda ka yi abin nan ba daidai ba ne amma idan ka ga cewa in ka zo hana shi za ka haifar da kuma wata matsala fiye da shi to sai ka basu sai ka basu fiye har zuwa lokacin da zai iya yiwuwa a hana su ba tare da an samu matsala ba shi yasa ba a hana mutanen Makka yin barna duka rana ɗaya ba sai da aka yi shekara da shekaru kalli dai misalin giya kalli batu akan gyara Ka'aba da foundation ɗinta wanda ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka ya hakura ya mutu ya bashi ya dai nuna ma Aisha cikin dare ya nuna mata ce kin ga inda asalin Ka'aba yake amma ina jin nauyin idan aka ce a gyara Ka'aba din nan wasu mara da su to kaga garin gyara Ka'aba a ce mutane sun ban musulunci wannan shine abin da yake faruwa kuma galibi jama'a da irin kungiyoyin addini da tarayya ta musulmai da sauransu wani zai zo kawai saboda wani abu da yake ganin da gaske ne abin ba daidai bane amma ya gwamnati ya fasa wannan al'ummar inda ba za a yi wannan abin da yake so ta yi kuma abin ma ba daidai bane fi alamatu nafsul amri wata ɗan fatawa ko wata rigima da za a yi da shi akan wani abu da yake ganin sai an yi wani kawai akan sallah da takalmi misali zai iya raba masallacin musulmi shi dole sai ya yi in ba haka ba sai dai a fasa kowa ya rasa wani akan misali tahajjud akan bambancin za a sa lastika mutane su ji ko ba za a sa ba zai yi wa masallacin shi akan wannan akan cewa an sa labule an kare inda mata suke ce ai ba yi da asali wannan da gaske ne ba yi da asali to amma in yace jama'a za mu cire labulan nan masu masallacin suka ce a ba za a cire ba to sai ya ware wasu ya koma gefe yana yin sallah da su shi wadannan yan bid'a ne ya fasikantar da su duk wannan gaskiya saboda Allah ya saba wa qawaid amma na ad-da'wati ila Allah wanda galibi abin da ke jawo haka shine ko dai karancin shekaru ko karancin ilimi ko kuma ya zama mafi girma ma shine ya zama asali mutum kawai ba Allah yake nufi ba shahara yake nema ko girma ko so yake a ji labarin shi shine ya fara kirkiro abubuwa iri daban-daban waɗanda ba su da asali ko kuma ko da suna da asali ba haka ya kamata a mu'amalance su ba a da'awa musamman idan ka je ka tarar da mutane suna yin wani abu da suke a kan shi al-imam abubakar ibn al-arabi yake ba da labari cewa ya je wani waje aka ce yayi limanci sai ya ce ba zai ba da aka matsa ne da ya zai limanci sai ya musu sai ya yi irsali bai kabdu ba saboda ya san mutanen wajen ba sa yin kabdu kuma akan wannan kabdu za a iya rigima a masallacin sai ya dauki wannan fatawatu da a yi rigima a masallacin watakila daga nan a sunan masallacin ya ɓaci ko kai ya rabu ko a yi wata fitina ko kuma shi a mai wani makaru sai ya haƙura da kabdu ya yi sallah irin yadda suke so tunda dai sallah a haka ta yi domin haɗin kan al'ummar musulmi wannan abu ne wanda yake daga cikin daruriya na duk inda musulmai suke zaman lafiyarsu da tarayyarsu abu ne na darura rabuwar kansu da fitinar ta shiga tsakankaninsu ba ƙaramin fitina ba ne kamar yadda ya mana ishara a nan haɗin kan musulmi da zamansu lafiya da junansu yana gaba da jihadi yana gaba da wa'azi yana gaba da komai domin in babu haɗin kai tsakankaninsu to shi kenan za su zama irin yadda muke nan yanzu a duniyar musulmai kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labari yanzu musulmai suna ganin irin wannan kaskancin da wannan abin nan wato koma bayan ba su da murya ɗaya sawa'un lokali ne misali yanzu a ce musulmin Zaria ko musulmin Kaduna ko musulmin Kano ko musulmin Najeriya ba su da murya ɗaya babu wani wanda zai zo yi magana a madadin musulmi kowane musulmi ya yarda idan wani ya magana ko sarki ne ko mai mulki ne ko malami ne akwai waɗanda ba su yarda da malantar shi ko sarautar shi ko shugabancin shi ba za su fito kuma su ce ba su yarda da wannan abun ba kai hatta a cikin ma wanda suka yarda cewa shi shugabansu ne za su ce ba su yarda ba ma'ana yanzu idan ɗaya rubuce fitocin ɗarika ku zaɓuwa ne idan asan ɗan ɗarikan da ra'ayinsu bai gamu da wannan ba za su ce wallahi ba za mu zaɓe shi ba idan Balalo ya ce in izala ku zaɓuwa ne za su ce wallahi ba za mu yi ba ba haka ake yi ba duk wannan yana cikin rashin hankali da rashin tunani da ba idan shugabanni suka ce a yi abu kaza to a ƙa'ida in dai wannan abun ba zahirin saɓon Allah ba ne to bai yi aiki musu in ma kuskure ne su za su ɗauki wannan masuliyar kai ba kai ba a wurin Allah ka yi iyanaka amma sai mutum ya fito ce ba zai yi ba yi ta kuma suka su cewa ai an ba su kuɗi ne ai an yi kaza ne to hatta sarkin musulmi da ake ganin shine sarkin musulmi yanzu bai da wannan wato command bai da voice da zai yi magana musulmai duka su ce in ya ce a ɗau azumi wasu za su ɗauka wasu ba su ɗauka ba in ya ce a sha ruwa wasu za su sha ruwa wasu ba su sha ba wanda suke shan ruwan ma wasu ma fa saboda asali abin ya dace da hawan su ne ba kowa ne yake shan ruwan wai dan da ya ga wannan tsarin ba su yi sa musulmi suka zama a cikin wannan dimuwar jama'a yanzu ji bane irin abin da ya faru ƴan kwanakin nan a ce an sace yara an ce an ga wasu ana ta taburza amma abin an bamba kowa kawai a ruwai bai za su ne suke magana ba asalin wanda suke da karfin murya da in sun yi magana za a ji har yanzu ko dai suna magana ne a boye ko yayin da amma dai mutane ba su ji labari wallahu a'lam to irin wannan shine kaskancin da mutane suke ciki saboda sun bar asalin tsarin da Allah ya tsara cewa musulmi su gudana akai sai aka waye gari kowa sun zama shi'a kullu hizbin bima ladayhim farihun an zama kungiya kanana kowane masallaci kowane taron jama'a kowace kungiya kowace jam'iyya suna zaman kansu ne kuma ba sa gamu ciji da ɗan kuma kowace kullun ƙara ɓallewa take ƙara darewa take ƙara samun faction take shine zamu zama kamar da Annabi ya ce gusa'an ka gusa istai to in ba a koma asalin abin da yake shine asalin musulmai ba ko ba a tashi fita daga wannan kaskancin ba kamar yadda Allah ya saka Malam Dawud da alkhairi a hudu ba sa kuje yake wannan tattaunawar cewa asalin da Annabi ya amfata din nan kenan idza tabayatum bil ina wa raditum biz zar'i wa tabatum aznab al baqari sallallahu alaikum zillan Allah dai darkake ku da kaskanci to a cikin shi muke mu ubangiji Allah ya fitar da mu na'am e riya daban ne wannan ya shafi aiki tsakanin zuciyarka da Allah subhanahu wa ta'ala da kuma neman yardan mutane nan kuma ana magana akan abin da zai koma izuwa ga su mutanen ne wato zai shafi al'umma galibi riya ta fi zuwa aikin da kake yi wanda kake asalin shi na neman lahira ne amma kuma in sai ka yi shi don neman duniya anar ya take shigowa a cikin sallarka ko karatunka ko karantarwarka ko makamancinsu nan kuma ana magana a cikin abin da kake yi wanda zai yake yana da alaka da al'umma ko da yake shi ma ana iya samun babu riya ya shigo amma dai a gefe yake wallahu a'lam bari mu ƙara gabar da yake cewa yace lam ya'mur amran yastalzimu wuqu'a mahdurir rajihin wa lam yanha nahyan kuma ba za ka hana wani abu ba wanda yastalzimu wuqu'a ma'murir rajihin wanda zai ja faruwar wani abu wanda yake zai kara matsala fa innal amra bil ma'ruf wal nahy 'anil munkari huwa allazi bu'ithat bihi ar-rusul umarni da kyakkyawa da hani daga barin mummuna shine abinda aka aika manzanni da shi wal maqsudu abinda kuma ake nema tahsilul masalih tabbatar da gyara wa takmiluha da cika gyara din wa ta'tilul mafasidi da kuma barnata da lalata barna wa taqliluha ko rage barna bi hasabil imkani gurgudan hali fa idza kana al amru bil ma'ruf wal nahy 'anil munkari mustalziman min al fasadi akthara mimma fihi min al salahi lam yakun mashru'a amma sai da ya zama umarni da kyakkyawa ko hani da mummuna zai jawo wata barna fiye da gyaran da zai jawo to ba a sharanta wannan ba shari'a bata ce a yi shi ba wa kad kariha immatus sunna al qital fil fitna dan haka limaman musulunci suka kyamaci shiga cikin fada na fitina rigima tsakanin musulmi da musulmi aka kyamaci musulmi ya shiga cikin ta allati yusammiha kathirun min ahli al ahwa'i al amru bil ma'ruf wa nahyi al munkar wanda da dama daga cikin ahli al ahwa'i yan bid'a musamman mu'tazila da khawarija suke ce mai irin wannan fitinar al amru bil ma'ruf wa nahyi al munkar suke ce mishi jihadi kamar dai jihadi ɗin boko haram ɗin nan da sunan jihadi suke yin shi amma kaga ya jawo fasadi akbaru min al-islam to an hana musulmi ya shiga cikin irin wannan barna kaga jama'a ba a wa ibn taymiya adalci idan an zo sai a ce wai ɗan boko haram wai shine wai abin nan champion ɗin ra'ayi amma kaga kuma kullun za ka karanta daban shi yana yaƙi da irin wannan abu yace idan ya zama umarni da hani za su jawo barna fiye da gyaran da za su kawo to shari'a ba ta ce a yi wannan ba kuma limaman musulunci sun kyamaci shiga cikin fitina musulmi su auka wa musulmi da fada da sunan wai suna amr bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar kamar da abin da su Muhammad Yusuf suka yi musulman kasar nan fa inna zalika idza kana yujibu fitnatan hiya a'zamu fasadan mimma fi tarkil amri bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar yace domin wannan idan ya kasance zai jawo wata fitina tafi fitinar tafi barna fiye da abin da ke cikin umarni da hani din lam yudfa adnal fasadain bi alahuma ba a tunkuɗa ɗaya daga cikin barna guda biyu da barna da tafi wannan barna ce irin tsarin ilimin nan da irin tsarin shugabancin nan da ake amma kuma yaƙi da fitinar da ta biyo baya ta fi wannan barna bal yudfa'u a alahuma bi ihtimali adnahuma za a tunkuɗe mafi girma ne da ihtimalin mafi ƙaranci idan mutum misali hannun shi ya lalace kansa ta cinye hannun sai a ce a yanke hannun don sauran jikin ya tsira kaga an ainihin wato yi ihtimalin adnahuma ya zama bai da hannu ɗaya wannan ma matsala ce amma ya ji masa a kan a ce duka jikin shi wannan kansa ta bi shi alal misali to don haka ana kare barna ne guda biyu a ɗauki ƙaramar a kawar da babbar amma ba za a yi ƙoƙarin kawar da ƙarama a haifar da babba ba yace bal yudfa wa alahuma bi ihtimali adnahuma kama qala annabi sallallahu alaihi wasallam kamar da annabi yake cewa ala unabbiukum bi afdali bana ba ku labarin bi afdali min darajati siyami was salati in ga muku abin da yafi daraja abin da yafi lada fiye da as-siyam was sala fiye da azumi da sallar dare was sadaqa da sadaka wal amri bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar da yin wa'azi ba ku labarin abin da yafi su falala qalu bala ya rasulullah suka ce eh muna son wannan labarin ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yake islahu zatil bayn gyara tsakankanin al'umma musulmai al bayn shine wato samun abin nan nisan taka juna samun gab a tsakanin juna shine alfurqa alwahsha attabaghud attadabur yake iya shiga tsakanin musulmai da ana cewa shigatul bayn wato gyara matsalar da ke tsakanin musulmai a duk inda suke kai kokarin kai islahi tsakanin su ka shiga tsakanin su sawa'un mutum ɗaya ne da mutum ɗaya ko wata kungiya ce da wata kungiya ko wani faction ne da wani ko ɗan uwan juna ne akan rikicin gado ko ɗan masallaci ɗaya ne ko ɗan kungiya ɗaya ne ko al'ummar gari ɗaya ko ɗaliban wani malami guda ko waɗanne iri ne suna rigima tsakankanin su in ka iya sulhunta su ladan da Allah zai baka yafi ladan wanda ke yin azumi da sallah da sadaka da wa'azi fa inna fasada zatil baini sai annabi ya ce saboda samun baraka tsakankanin musulmai hiya al-haliqa ita ce mai aske su la aqulu tahlaqu ash-sha'r annabi yake ba ina cewa tana aske gashin kan mutane ba walakin tahlaqu ad-din zata aske addinin zata maida kan addini ya zama kaman an yi mushi ƙwaryar molo babu kawai a cikin addinin saboda abinda ke cikin shi na haifar da rigima da dauke albarka a cikin musulmai mun tuna hadisin nan da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito zai ba sa bai labarin dalilin shi kadari ya tara wasu suna rigima sai aka mai wahayi cewa to an fasa ne sai kalaran an dage ta daga wannan daren kaga duk albarkar da za a samu na khairun min alf shahr to an fasa a wannan daren ta yi wani kuma ba zai riska ba kenan wataƙila gobe ko jibi yayi bacci ko ya mutu ko makamanta haka za ka an dauke albarkar da nufin kadari saboda rigimar da wasu sahabbai suka yi a tsakankanin su suka yi fada baya ga wannan sannan zai haifar da wasu rigingimu daban-daban tun daga rigima mafi karanci shine za su fara yin magana akan junansu kalamu ba da yanzu ba da za su fara suka junansu da yi wa junansu ainihin kazafi da rashin ba junansu uzuri da gulmar junansu da kuma mummunan nufi ga junansu wannan tun daga zuciya kenan a zukatansu za a samu wato baraka maimakon kauna da soyayya da mutunta juna sai su dawo duka babu wannan kowa na wannan ƙunshi mummunan fata ko yana so ga ɗayan ya samu asara ko ya samu karaya ko ya samu wani tatabarza ko wani matsala kalla kaga koda a siyasance ne jama'a da zaran jam'iyya ta raba mutane sai kaga mugun fata suke wa junansu ba wai fatan kawai kasu suka zaɓe ba a fatan a ce wani cikin siya wani shirme ko ya samu wata karaya arziki ko an je ko ta kwace kujerarsa ko a ce an kama shi EFCC an kwace dukiyarsa in dai aka ce ɗan ɗayan jam'iyya ne sai ga wancan jam'iyya tana ta farin ciki duk wannan saboda zatin bai to haka ko a masallaci ne ko a wata kungiyar addini ne ko a wata tafiya ne in aka samu irin wannan abin da yake haifawa kenan zai zama abin da ke biyo baya daga zuciya sannan kuma idan zuciyoyin suka gama cika da wannan hatred da wannan kiyayya da gaba sai ya fito fili ko dai a dau makani ko a dau hanya ta batanci ko a je a hada wani da yan sanda ko a yi mai wani sharri ko a kwace matan shi ko a kwace masallacin shi ko a kwace mukamin shi duk ana yin wannan saboda zatul bayn daga nan kuma sai rigima ta zama ta kungiyoyi kowa a al'ummar shi da masoyan shi da dangin shi da su goyi bayan shi wancan ma haka shikenan sai musulmi su rabu kamar yadda ya faru da mafi yawan kungiyoyi da tafiye-tafiye na musulmai a kowace ƙasa ko a kowane yanki ko a kowane zamani za ka yi samun waɗannan abin nan ɗin to haka kai a matsayinka na individual abinda musulunci ke neman ka da shi shine ka guje wa wannan fitina kamar yadda manzo Allah yake cewa idan fitinu suka zo wanda ya miƙe ya bi wanda yake zaune matsala wanda ya tafi ya bi wanda yake a tsaye wanda ya je asai alaiha ko tun daga kan alqa'id khairun min alqa'id wal qa'im khairun min as-sa'i wasa'i khairun min kaza 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 wanda yake zaune yana kallo kawai to yafi matsala saukin matsalar shi bata kai saukin wanda ya tsaya yana leƙawa ba wanda yake leƙawa matsalar shi bata kai wanda ya tafi je inda yake ba wanda ya tafi je inda ake yi matsalar shi bata kai wanda ya zama shine mai kai kawo mai ƙara gura wutar fitina ba to kai ka zama kai kokari ka zama wancan na bayan kamar yadda Ukubari yake faɗa cikin Ibn Battuta a cikin Al-Ibana cewa sai ka guje daga wajen shi sa hatta rigingimin sahabbai malaman tarihi sun fi yabawa sahabban da suka zama sun ki shiga kowane bangare su Muhammad dan Maslama su Sa'ad dan Abi Waqqas su Abdullahi dan Umar da ire-iren su waɗanda suka guje ma fitina gabaki daya ba su goyi bayan kowa akan ta ba to an fi yaba musu fiye da waɗanda suka shiga
koda ku sun shiga bangaren da ake ganin yana da gaskiya kamar wanda suke misali bangaren sayyidina Ali radiyallahu anhu wa ardahu da ire-iren su a waɗannan fitilu suka faru da haka malaman musulunci a sa'ad da fitilu ke faruwa gujewa su Abdullahi dan Umar radiyallahu anhu lokacin da aka zai waqatul harra haka ya dauko duka iyalansa da ƴaƴan shi da abin nan da bayinsa ya musu hudu wato kone yake duk wanda ya shiga wannan fitinar ban ya taimishi ba suka fita daga garin gaba ɗaya suka koma wani ƙauye can suka zauna har sai da aka gama rigima sannan suka dawo gari da haka babu hannunsu a cikinta kai ya zama ka taimaka wajen ƙara ruruta wata fitina tsakanin musulmai da maganarka ko da aikinka ko da zubar da zancenka ishara wata ne matuƙar haɗari jama'a wanda malaman tarihi ba sa ma san ana faɗinta amma saboda yanayin abubuwan da suke faruwa yana da kyau mu dinga faɗi ko a ɗauki izina rigingimun da suka taso a musulunci jama'a karan farko na kashe Sayyidina Usman ko kun san cewa wasu daga cikin sahabbai ba da sanin su ba unconsciously su suka haifar da matsala maganganun da suka dinga yi na sukar gwamnatin Sayyidina Usman suna aibata wasu policies ɗinsa suna ganin bai dace ba in sun zauna zaman fira ko sun je wani gari ko an zo musu tambaya sai sun nasu ma wannan gwamnatin ba mu ma dai to ga ta nan dai Allah dai shi kyauta kaza 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 a cikin su akwai Ammar dan Yasir radiyallahu anhu akwai Talhatu dan Ubaidillah radiyallahu anhu akwai Aisha radiyallahu anha waɗannan mutanen suna daga cikin manyan sahabbai waɗanda maganganun da suka dinga yi ko da ba da nufi ba suna yi ne su dai kawai a matsayin an bata musu ko ba haka suke gani ya kamata a yi ba kuma ta yiwu suna da gaskiya a asalin alama fi nafsul amri amma yadda suke mu'alajan abin to sai zama wasu wawaye su kuma suka zama encouraged sai suka ji ƙwarin gwiwa a to tunda dai waɗannan manyan ma suna ganin abin da ake ba daidai ba ne to ya kamata a ɗau mataki kawai to shine fa suka haɗu suka ɗau irin wannan mummunan matakin wanda ya haifar da kashe Sayyidina Usman kuma rigingimu suka biyo baya in ka je karanta a cikin tarihin Islam na Zahiri za ka ga hudubar da Sayyidina Usman ya yi ran da aka fara fitina wanda ya tara sahabbai yake gaya musu wannan cewa ku ne kuka dinga faɗan kaza da kaza da kaza a kaina yanzu ga abin da kuka haifar babu wanda ya ba shi amsa a wajen shi suka yi gaba kiɗa to in ka lura wannan abin yana mai baituwa a duk inda musulmai suke zama duk inda mutane suke in ana tsari to wani zai zo ya kuskure a matsayin shi na jagora ko shugaba wasu muƙarrabansa ko wasu wanda suke da faɗa a ji a wannan harkar misali a ce kamar izala ko salafiya ko tijjaniya ko mai to sai su din da suka zauna a wurin mai shayi ne a wurin mai balangu ne an shiga mota haya ne a kan wani platform ne ma na WhatsApp za su ta faɗan aibobin wannan tsarin kamar yadda 'yan siyasa suke sai aka siyasantar da addinin musulunci kenan to wannan zai ba sauran waɗanda suke su ba su da ruwa da tsaki ko ba su da faɗa a ji zai ba su ƙwarin gwiwa cewa to ba mu kaɗai muke kin wannan gwamnatin ba to sai ga abubuwa dama sun biyo baya shi ne ke kawo tawaye shi ne ke kawo tada zaune tsaye shi ke kawo rigingimu shi yake kawo abubuwa da dama da suke faruwa a cikin tsarin al'ummarmu to don haka kamar yadda malaman tarihi suke faɗa cewa shi tarihi ba ana karanta shi ne kawai don a ji labarai ba irin yadda Qur'ani ya kawo ba wai labarai ne kaɗai ba a'a labarai ne dan a ɗau izina domin ka'ida ita ce shine duk sanda musabbab ya maimaitu amin sabab ya maimaitu to musabbab zai biyo baya duk sanda wani abu wato wanda dalilin faruwar kaza ya auku to ana sa ran wannan sakamakon ya biyo baya ma'ana duk sanda kaga hadari dalili ne akan sababi ne na yiwuwar faruwar ruwa to duk sanda ake samun irin waɗannan abubuwan a cikin al'umma yana bada wato fikta ne akan cewa to ta yiwu a samu irin rigingimun da aka samu tsakanin musulmai sai kaga kuma saboda zaƙewa jama'a idan mutane suka tashi irin wannan fitina har sai su dinga hujja da abin da san ba hujja bane a addini mutum ya kaji ya ce ai sahabbai ma sun yi rigima waye ce maka wannan haka ake kama hujja sahabbai sun yi rigima sun ce maka addini ne addini su ma suna rigima suna kuka suna jin haushin junansu cewa ba zai kamata su yi haka ko da suka yi rigima ba su bar bin juna sallah ba ba su bar wa juna magana ba ba su daina auren ƴaƴan juna ba ba su yi wa juna shari'a ba su dai suna dai rigimar su zama musu fitina haka za ka zoni ya ce ai idan ana magana akan cewa ba a yi wa shugabanni irin wannan karan tsayen a aikin da suke na jagoranci sai wani kaji ya ce ai Umar yana wa annaba haka wai wannan ma hujja ce wai Umar ya taba jin rigan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama cewa karyewa na sallah Umar ya taba cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya za a yi kai musu kai da wannan tsarin da aka yi a Hudaybiya to kaga wannan ko dai ya zama jahili ne ko kuma tsabara ga masoyin zuciya ne amma dai wannan baya cikin ilimi domin shi kanshi Umar ya dade yana dama wannan abin da ya dade yana nadama da kanshi yakan ce nayi mamakin jur'ar da nayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a sallar da aka yi wa shi dan saludu kenan a Hudaybiya kuma har cewa yayi fa kuntu a'malu la hal a'mal sai na wayi gari ina ta kokarin yin kafara saboda abin da nayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya yanta bayi shida yayi azumomi yayi sadakoki yayi istighfari bai san iyaka abin da yayi ba dan kokarin yin kafaran zulubin da yayi nayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam karanta tunda haka da annabi ya ce mishi Umar ka kyale ne ni Allah ya aiko ba kai ba karabu da ni kawai har yau kuma yana ce sanna bakar kaga abinda manzo Allah yake fara yanzu za mu bari a mana wannan wulakanci to da kanshi yace fa kuntu a'malu la hal a'mal sai na zama ina zuwa daga baya tsawon rayuwar Umar yana kokarin ya tuba daga wannan abin da yake yana neman ya za a Allah ya kankare mishi zunubin kar tsaye da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da haka ba wannan bai cikin abinda ake gani a matsayin hujja babu wani malami da ya san abinda yake tawa fadan wannan mutum da ya fada ne kawai dan ya kara san zuciyarsa zaka jama'a ya kamata mu gane wani abu duk inda musulmi suke wata tarayya ko to ya kamata in kai ba kai ne shugaba ba ko ba kai ne mai fada a ji ko mai gartawa ba ka san matsayinka shawara baka bayar tuba da shawara zaka yi addu'a ne kai addu'a amma idan wanda suke fada a ji shugabannin izala misali in suka yanke cewa ga abin da zamu yi da kudin izala to ya kamata mu sauraron izala mu hakura mu musfatan alheri hawa mutum mutu cewa sun bude hotel ya za a yi izala ta yi hotel kaza 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 wannan rashin tarbiya ne wallahi ba daidai bane kaga sai zama tasha'umin da muka yi sai cire abin albarka gaba daya lam natafa al khaira sai abin ya cire abin albarka wata kila baka san iya consultation da kuke da tunanin da suka kama suka yanke hukuncin ba baka sani ba wata kila da haka sai ka ja bakin ka shiru ko kai addu'a falyakul khairan aw liyasmut idan kuma kai ne shugaban da ke jagoranci to yi kokari kai adalci iyayenka kokari ka ba mutane haƙƙinsu ka ba su jagorancin da zai zama ya dace da tafarkin da Allah yake so a yi in baka yi haka ba to ka san wuta na jiran ka kawai shikenan amma irin wannan rigingimin da muke ciki da ma a rayuwar mu suna da hadari kwarai kuma wallahi duk wannan tasirin demokradiya ne demokradiya ta kawo mana duk wannan tunanin cewa akan komai kowa na da cewa demokradiya ce an kai mu fa kamar da wani malami da yake ba mu labari a cikin jami'a wai shi dan boko ne har a gidan shi na demokradiya yace amma sai ya ga abin lalle ba zai yi ba da mun ko abinci ne za a dafa in yace ai shawara me za a dafa to sai ra'ayi ya bambanta da shi da matan gidan da yaran gidan kowa sai ya ce ga abin da yake so dole ya kashe wannan demokradiya dan ba zai a ce kuma kowa ya tsira abincin shi ba to wato koda dan abin nan asghar wahda kaga family ba shine an ce smallest unit of community ba to ko a cikin shi ba iya ittifaqin yanzu babu jagoranci in ya zama a bar mata gidan wannan haƙƙin ta ne wal mar'atu ra'iyatu fi baita tayi deciding me za a ci amma aka ce kowa ya faɗa abin da yake so wani zai ce bread yake so wani ya ce shayi da tuwo yake so wani ya ce a shi kunu yake so da kosai kaga abu ya rikice yayi to mu gane wannan jama'a in dai ana zaune a cikin al'umma ko to dole al'umma sai da jagoranci kuma dole a ba masu jagorancin nan dama ya zama su ne suke da fada a ji akai sannan kuma sai mun guje wa duk abin da zai jawo wato fitina ta yinda in ma har ka zama kai abu darin ne ba za ka iya zama ba to sai ka tashi ka barsu ya ma zaman lafiya idan kai abu darin ne na zamanin wanda duk abin da aka yi ba daidai bane a gurinka to sai ka bar cikin wannan masallaci kowannan al'ummar kowannan mutane suka kuma rabadar zamanin ku ka je ka zaman ka suka tafi wani ƙauye ka je ka tare baɗi haka mutu ya fi ma zaman lafiya yanzu Abu Dharrin da ya zauna a cikin musulmi a garin Madina watakila da ne mai jagoran wani sabon rikici ne domin za a dinga samun masu bin ra'ayinsa har su taru su yawa har rikici ya tashi amma sai ya bi nasiha da manzo Allah ya mishi sallallahu alaihi wasallam sai ya tashi sai ya baggar sai ya koma gefe da ka ja fitina a cikin musulmi gara ka janye jikin ka kuma kifi ya zama a khaffu dararai Allah ubangiji ya tsare malam ya ci gaba da cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa walakin tahliqu ash-sha'b tahliqu ad-din ko wannan hadisin na Abu Darda'i wanda ke cikin sunan ta Imam Abu Dawud da sunan ta Imam Tirmidhi da kuma wasu malamai wanda ba wannan ba hadisi ne tabbatacce lakin al-maqsuda huna anna hadhihi al-aswati al-muhdathata fi amri al-jihad to ya gama da dogon abin nan da yayi sakin layi ya dawo cikin asalin magana magana akan sauti da ake amfani da shi da aka kirkiro na kada kada ko gangar sojoji hukuntuna yace waɗannan muryoyin da ake amfani da su a cikin al'amarin jihadi wa in dhunna anna fiha maslaha rajiha ko da yake mutane suna ganin akwai wani amfani mai girma a ciki fa innal tizamal ma'rufi huwa alladhi fihi almaslaha rajiha tabbatuwa akan abin da aka sani a shari'atin farko shike da maslaha ne kyau ka dauki wannan ma a matsayin kaida duk wani abu da ake ganin shi maslaha ne inda ya saba wa asalin abin da mutanen farko suka gudana akai to ba shine maslaha ba ba shine maslaha mu musulmi kaida ce ita ma wannan cewa duk wani abu da muke ganin zai mana amfani inda ya saba wa abin da musulmin farko suka akai yayi karo da nasu to ba maslaha bane ko da muna ganin shi maslaha ne ta yi temporary maslaha ce ko kuma zai haifar da wata barna fiye da wannan shine kamar irin wannan dan ana ganin maslahar cewa sojojin musulmai su ma su dinga amfani da uniform irin na arna da gangan sojoji irin ta arna da fareti irin na arna da sunayen mukaman soja irin na arna ana ganin maslaha haka ko to amma ya saba wa abinda salaf suke akai ya saba abinda malaman farko suke akai ya saba abinda sahabbai suke akai ko to maslaha bane yace kama fi aswati zikri kamar yadda muka ji game da muryoyin da ake amfani da su wajen zikiri cewa ya saba wa zikiri irin na mutanen farko idistabiquna alawwaluna wattabiquna domin ku sahabbai da tabi'ai lahum bi ihsani afdalu min almutaakhirina wanda suka bi bayan sahabbai da kyautatawa to sun fi falala fiye da yan baya fi kulli shay'in a komai sahabbai sun fi kowa falala jama'a a ilimi a nagarta a gaskiya a rukun amana a jarunta a kusanci da Allah duk a fahimtar musulunci sun fi kowa komai komai yawan ilimin mutum ba zai kawo ilimin sahabbai ba komai yawan sadakar shi ba zai samu ladan sahabbai ba komai yawan jihadin sa ba zai samu falalar sahabbai ba domin babu yadda za a yi misali duk jihadin ka ba za ka yi badar ba babu yadda za a yi ka samu a ce ka zama badari kai ma to badar kuma duk wanda ya yi ta Allah ya ce ma ya kalli zuciyarsu ya ce ba komai duk abin da suka yi ba komai don haka haɗin ibn Abi Balta'a ya yi treasonable offense amma aka yafe mishi wanda a bisa doka kashe shi kawai kamata yi amma annabi ya ce a kyale shi kalli misba duk abin da ya yi wa Aisha amma ita take cewa ai badari ne ma'ana bai kamata a zarge shi ba bai kamata ko shi da tsine mishi hukumin laifin da ya yi to kaga kai yanzu ko ka yi jihadi guda dubu da guda ɗaya a cikinsu babu irin badar babu ma wanda yake tabbacin ko Allah ya karɓi wannan jihadin da kai sai an je lahira za a tantance su da haka duk abin da za ka yi na karantarwa ko abin da za ka yi na sallah ko wa'azi ko kiyamun laili ko sadaka ko gina masallatai ko da za ka ciyar da girman dutsen Uhud na zinariya ko annabi ya ce bai kai ladan rabin tafin hannun dabino na sahabi ba to kaga babu da za ka kawo su to na gaba yayi gaba ne wannan ko radiyallahu anhum ajma'in su sun fi kowa falala akan komai min as-salati tun a wajen sallah wa jinsiha da abin da ke kama da sallah min al-zikri wa du'a kaman ambaton Allah kaman addu'a wa qira'atul qur'an sun fi kowa falala wajen karatun alqur'ani wastima'ihi da sauraron sa wa ghairi zalika da makamantan wannan wa min al-jihadi wal imara sun fi kowa falala wajen jihadi da iya jagoranci wa ma yata'allaqu bi zalika min asnati siyasati da abin da ke da alaka da jihadi da shugabanci na gudanarwa wal uqubati da horo wal mu'amalati da mu'amalolin su fi islahi al'amwali wa sarafiha wajen gyara dukiyar al'umma da kuma raba arzikin ƙasa nasu ya fi na kowa ta kowace fuska fa inna tariqas salafi akmalu fi kulli shay yace tafarkin salaf ta fi cika ta kowace fuska walakin yaf'alu almuslimu min zalika ma yaqdiru alayhi amma musulmi wanda ke bi tafarkin salaf a yanzu zai yi iya abin da zai iya ne ba za ka iya yin komai da salaf suke ba sai dai ka yi iya wanda za ka iya alal misali yanzu kaga ai jami'an tsaro yanzu a zamun nan ana sa su aske gemun su a bisa dokar aikin soja da ɗan sanda to kaga salam kuma suna bari ke mu kaga kaga in kana jami'in tsaro inda ba za ka yi wannan ba domin wata kila akan wannan sai a kore ka akan wannan sai zama kuma ka haifar da abin da ake fara ba din ka haifar da matsala fiye da gyaran da kake so kai ka ba musulmi yanzu wani gidi gabaki da to da kace kana soja ka tada kayan baya kai wallahi sai ka bage mu saboda sunna ne sai a kore ka ka cutar da musulmai gaba daya to gara kai kadai ka cutu yanzu ka kibarin gemu cutu akan ka ta tsaya kawai amma kana nan kana kare musulmi wani wuri da kake akai ko mun gane irin rigimar nan da galibi dalibin suke a cikin rigimar da su a makaranta MSS da sauran masu zafin kai a zo su ce sai sun yi sallah lokacin jarabawa ko su ce inda ba a shiga da hijabi sai sun shiga laboratory ko wane ne ko hijabi mai jan kasa a yi ta rigima da su duk irin wannan zafin kan ne da ma da sai su bari su yi lambo tukunna har su zama su ne ahalul halli wal aqdi a wajen wata ne su ne HOD su ne dean din su ne director din su ne shugabannin wannan hukuma sai su canza policing gaba gida amma tun suna level 1 ko suna part 1 ko suna ND 1 sai a ta rigima da su ke karfe ɗaya ta yi dole sai su yi sallah wasu ma a gaban hall suke yin sallah a gaban hall haka ana za su tashi ta da kabbara su yi sallah daga baya a ce duk an kore su ko a ce duka an ba su restitution ko duka a ba su kariya ba haka duk wannan irin zafin kan me ke kawo shi shine gaggawa wanda musulun farko ba haka suka taho ba to duk wani abu da za a bi na tsari idan ba tsarin salaf ba ne ko shirme ne amma kuma tsarin salaf ɗin za ka yi ne gwargwadon abin da za ka iya gwargwadon yanzu akwai abin da ana ji ana gani ba zai yiwu ba misali yanzu daga cikin tsarin salaf shine yin shari'ar musulunci wajen hukuma ɗin musamman game da laifukan da suke criminal offenses a musulunci irin kisa irin zina shan giya ƙazafi sata da makamantansu babu wanda ya isa yanzu dan yana son bin tafarkin salaf ya iya gudanar da wannan abubuwa a yan kasashen mu babu kai duk duniya ma ina ganin ba Saudiya ba babu inda ake yin wannan abin su ma ba wai cikakke suke yadda ya kamata suna yin dai abin da za su iya to haka in ka ɗauka ta fuskar ainihin wato dokoki da tsare-tsare da tsarin shugabanci yanzu muna ji muna gani tsarin shugabanci demokradiyya yake ya saba wa tafarkin salaf amma ya muka iya dole haka za a ba mutane fatawa cewa su jefa ƙura'a wa za su jefa wa a zaɓi wanda ake ganin ya ɗan fi sauƙin matsala sai a ce a jefa mushi to kaga wanda bai ce duka kada a yi to bai fahimci wannan ka'ida ba cewa walaki yaf'alul muslimu min zalika ma yaqdiru alayhi domin an ki kuma gabaki daya to musulmi ko za su koma baya fiye da yadda suke za su ga cikin kaskanci aswa min abin da suke a cikin su so dole sai musulmi suna buƙatar masana da malamai da dattawa da za su dinga musu tunani su ga musu abin da ya kamata su ba wai su dinga yin abin da suka ga dama ba kowa ya dinga zaɓar ra'ayin shi da yake so kama qala Allahu ta'ala fattaqullaha mastata'tu kamar yadda Allah yake cewa ku ji tsoron Allah iyakar abin da za ku iya mastata'tu shine abin da yake a kanku wa qala sallallahu alaihi wasallama manzo Allah yace idza matukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tu idan na umurce ku da abu to ku aikata iya abin da za ku iya ibn taymiya yace wala haula wala quwwata illa billah alaman shi ma yana faɗa wannan maganganun yana jin damuwar a zamanin su ma fa kenan a lokacin sarakuna ne mamalik sunan su mamaliku misr sarakuna ne musulmai suna ana rufe garin su matsayin dole musulunci kuma suna yin abin da za su iya na musulunci musulunci yana da ta cewa akan al'ummarsa yana da gwamnati a lokacin ibn taymiya ke wannan rubutun amma ka je cike da cewa wala haula wala quwwata illa billah to yana kuma ga yanzu wanda musulmi suka zama kuma baya ba su da abin faɗe ba su da iko tare da cewa suna da yawa kamar yadda Malam Dauda yake faɗa jiya waɗannan shugabannin misali na arewa da gwamnoni ƙura'an musulmai ta kai su musulmai su suka fi kowa yawan jefa musu ƙura'a amma kuma sun kasa karewa musulmai abu mafi ƙaranci da za su iya in za a bada bashi a banki misali yanzu ba za su iya karewa cewa al'ummarmu ba sa cin riba ya saba wa addininmu don haka a yi wani window na cewa su za a ba su bashin na da suke amma ba wanda zai wannan magana kasa neman kokari ake a ƙara yawan riba a ƙara yawan percentage da ake bayarwa kuma muna da shugabanni da wakilai da 'yan siyasa da waɗanda suke da faɗa a ji da shugabannin hukumomi da ministers da sauransu wanda kuma duka suna rawa ne da bazar musulmai ma'ana inda musulmai za su janye ƙurƙunsu babu wanda zai ci wannan muƙamu a cikinsu kowa a constituency ɗinsa ko jiharsa ko ƙasarsa da musulmin yankin za su jefa masa ƙura'a ba zai ci ba babu wanda zai ci haka in ka kalli misali tsare-tsaren abin nan cibiyoyin ilimi ko cibiyoyin lafiya ko kasuwanni ko harkokin tsaro duka a cikin wannan abun ake gudana kowa da ke wurin a matsayin shi na musulmi idan aka zo za a bambanta tsakanin musulunci da arnanci bai so ya identify kanshi da musulmai ya fi so a ganshi kawai a matsayin dan boko ko wani liberalist ko wani comrade ko wani socialist wanda wai shi kawai kasar ta dame shi ko tsarin kawai ya dame shi yana ji yana gani abin da ya taba wa musulunci ba zai magana ba annan nan a biyu da jama'a aka zo ana taro sai a ce a bude taro kawai da addu'a arna anan a biyu za a yi fasi tsawon shekaru da sai aka samu wasu gaba suka ce kai ba zai yi ba to shine daga baya aka zo sai a ce to za a yi taro kowa ya addu'a a bisa abin da ya imani da shi dan dai a zauna lafiya kawai sai kawai kowa ya addu'a based on our individual faith amma a biyu ba za a yi jama'a sai kawai wani fasto ya miƙe fara muku addu'a arna kuma musulmai ne suke da makarantar sunanta makarantar sunan wani babban musulmi ne aka sa mata a yankin musulmi take amma saboda kowa yana jin kunya kar a ce shine yake yin abin ka a tashi a ce shine kawo matsala sai da ka samu su masu kishin addini suka ce kai wannan abin ba zai yi in kuka lura jama'a yanzu misali a cikin jami'ar Ahmadu Bello da ke zariya din nan zaka wuni ba zaka ji kiran sallah ba a jin kiran sallah ba akwai masallatai da yawa amma ba a kiran sallah musulmi sai dai kawai in zuciyar ka za ta alake da masallaci ka je kai sallah amma baka ba za ka ji kiran sallah a ƙasar musulmi in ka je biyu ke ba za ka ga haka ba misali watakila in ka je Sokoto ko makamantansu amma dan me ba za a dinga kiran sallah ba in ba a kira sallah ba ba ce aka a yaki a wajen ba yanzu waɗannan yaran da aka ce an sace a ƙa'idar shari'ar musulunci jama'a za a yi ƙulla jihadi dan zuwa kwatosu in ka je karanta tarihin Mu'tasim sarkin musulmi na daular Abbasiya labari aka zo aka mishi cewa ga wata mata kafirai sun zo sun sace ta tana ihu tana cewa wa Mu'tasima wa Mu'tasima yana zaune a fadar shi daga inda aka gaya mishi wannan labarin daga ne ya miƙe kawai cikin tashi mutufi ko gidan shi bai shiga matan shi sallama ba a nan ya saka sulike kawai aka tafi tafiyar sama da kilomita 500 sai da aka je aka ceto wannan mata haka a abin nan wannan shi ma baibar albanda kadari aka ba shi labarin cewa ga wata musulma domin arna suna yin irin wannan sai su zo su kama mutane a gefen ƙauyuka aka ba shi labarin aka ce an kame wata musulma an gudu da ita an sace ta an ji labarin an kai da ita a wani waje haka daga inda yake yana wurin wani jihadi bayan ya gama yana hanyar gida sai ya ce to bari ko kayan jikin shi ba zai cire ba zai wanka ba sai ya ce to wannan baiwa Allah an ce sai da aka yi wajen mako biyar ana ɗauki ba daɗi aka kashe mutane ba kaɗan ba daga kowane ɓangaren sojoji har aka ceto ta wannan shi ne ƙa'idar musulunci gaba da an sace yayin musulmai amma yanzu wa zai wannan babu wanda ba musulmi ba su da wannan ba su da wannan jagorancin da za a musu haka kamata ya ce a haɗin rundunar musulmai sojoji wanda za su je da ƙarfin tsiya sai an kwato yayin musulmai duk inda su je to in wannan ba zai yi ba ya kamata a ce akwai tsarin da za a bi na shari'a irin ta ƙasa lauyoyi da 'yan siyasa da wanda ake ce musu activist ko suwaye su ta maganganu har sai an yi abin da ya kamata to amma inda a ce wani abu ne wanda bai kai wannan muhimmanci ba shine za ka ga fata wannan surutu ko wata ƙarya da aka yada ko wani zancen banza da wofi shine za ka ga surutu amma wannan da ya shafi asalin musulmi kowa baya so a identify cewa shine wanda yake magana a madadin musulmai saboda wata na an zo bashi bukami ko an zo wata takara ko wata siyasa za a ce shi dan zafin ka addini ne yana tsoron a ce mishi dan zafin ka addini ko a ce mai ustazu ya fi so a ce mishi kawai mutum ne shi ga magani Allah shi kyauta malam yace qala abul qasim al qushairi wa inna husna sawti mimma an'ama Allah ta'ala bihi ala sahibihi min an-nas ya gama wancan zancen sai sake dauko maganar al qushairi daga littafin arsalatul qushairiyya yace lallai shi sauti mai daɗi murya mai daɗi tana daga cikin ni'imomin Allah subhanahu wata'ala wanda Allah yake baiwa mutane qala Allah ta'ala Allah yace yazidu fil khalqi ma yasha fadin Allah alhamdulillah fatir samawati wal ardi ja'il al mala'ikati rusula uli ajnahatin masna wa thulatha wa ruba guriya tabbata ga Allah wanda ya kirkire sammai da ƙasa wanda yake kuma ya sanya mala'iku su zama suna da ainihin wato manzannin shi ne kuma suna da fukafukai wasu biyu biyu wasu uku uku wasu hurhudu sai Allah ya ce yazidu fil khalqi ma yasha inna allaha ala kulli shay'in qadir, Allah yana ƙara abin da yake dama a cikin halittar sa, kamar yadda ya tabbata a cikin hadisi cewa malaika jibril shi kadai yana da fukafukai guda 60,000 ne aka ce ko wanda suke tokar sararin gaba ɗaya farfajiyar samaniya, wanda shi kadai yana iya halaka da dukkan duniya in Allah ya sa shi. Allama hu shadidul quwa. To wannan wurin da aka ce yazidu fil khalqi ma yasha, da gaskin tafsirin da aka yi masa kamar da malai ambata anan kila fi tafsir min zalika sautul hasan, daga cikin abin da Allah yake ƙara wa mutane a halitta baya ga ƙara wa mala'iku yawan fukafukansu, Allah yana iya ba mutum wata murya mai daɗi fiye da gamagarin muryoyin mutane. Wannan tafsirin ya tabbata daga al-Imam Zuhri da Ibn Jurayz kamar da al-Imam al-Bukhari ya ruwaito a cikin al-Adab al-Mufrad, haka kuma kamar yadda Ibn Abi Hatim ya ruwaito shi ma ila yau a cikin tafsirin sa cewa Imam Zuhri, Ibn Shihab rahimahullah da Muhammad Ibn Jurayz sun fassara da cewa huwa sautul hasan, murya mai daɗi yana daga cikin az-ziyaratu ala al-khalq, Allah ya mutum wata kyakkyawan murya ko da daɗan murya, to wannan wani ƙarin falala ne. Wa zamma Allahu subhanahu as-sawta al-fadhi'a, kuma Allah ya zargi, Allah ya aibata murya wacce take mar da'i mai ƙara. Fa qala ta'ala, Allah yake cewa inna ankara al-aswati da sautul hamir, lalle mafi munin murya ita ce muryar jaki. An ce al-aswat amma kuma aka ce la sautu, mai kun a ce inna ankara sauti da sautul hamir, ko inna ankara al-aswati la aswatil hamir, shi ne bai zama da an samu mujanasa kenan, amma sai aka ce sautu la sauti, wannan jam'i wancan ifradi. Malamai suka ce abin da yasa aka kawo jam'i a farko dan ya tattara duka ajnasul aswat, kowane irin sauti ne, sawakun na mutum ne ko na wani abu ne da aka buga yayi amo ko na dabba ne, to kaga ajnasul aswat kenan. Kamar yadda Allah yake cewa ya Musa inni safaituka ala nati bi risalati, akwai kuma qira'an bi risalati, to bi risalati din ajnasur rasail allati ja'a biha Musa, inda kan waɗannan alwahu din da magana da yaje da Allah a tsurun Saina da abubuwan da Allah ya aiko mishi daga baya sai zama risalati, in kuma aka ce risalati ya zama ismul jinsi kenan. To haka nan ma al-aswat mabambantan sautuka, inda kuma aka ce la sautul hamiri dan ifradin shi kanshi jakin, jaki ake nufi, wannan daga cikin kwatanci da ake da jaki dan nuni zuwa ga cewa ba dabba ce mai alfarma ba ko mai falala. Shi sa larabawa tun a jahiliya sun kasance ba sa son jaki, ba sa hawan shi, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda tawalukun sa da kankan da kanshi yakan hau jaki kuma har ya goye wani, har an lissafa ma akwai lissafin da aka yi musamman dan lissafa mutanen da annabi ya taba goyawa a jakin shi ko abin hawan shi sama da mutum 30 a cikin sahabbai, ya goyewa ne, ya goyewa ne, ya goyewa ne, ya daga cikin wato abin nan kankan da kai, kai ka ce ba za ka hau tsohon babur ba, karfe karfe ko take ki irin mai abin nan hanji wa zadin nan ba ta da koda kurumbu, kana ganin rashin abin nan ne, rashin kima ne ka ce zaka shiga, ko ta tsoho a kurukura ko irin mutuncin da ake saiwa 40,000-50,000 irin mutuncin da ake hada su a gun yan kwankwan, yanzu akwai irin su kuwa za ka gada ko su martanci da ake hada a gun yan kwankwan 50,000 ake ce da su, ka sai fatin nan, ka sai fatin nan ka hada, ko irin kananan mutuncin nan salad da waye ba su da wani tsada. To za ka ga wani shi yana gani ya fi karfin ko rage mai hanya a yi a kanta, yana daga cikin girman kai, in iyaka kudin ka kenan kawai ka siya ka ci gaba da hawa, ko irin baburan nan wanda in ka hawo ma sai ya bata maka riga, bakin mai zai taba maka riga duk inda ka burga yana fiso bakin mai kamar injin markaɗe. To annabi yana hawa jaki jama'a saboda tawalu'un sa ne, kuma har ya goye mutane, amma larabawa a jahiliya ba sa san jaki. Sannan kuma larabawa a jahiliya sun kasance suna alfahari da katuwar murya, mutumin da ke da murya mai ƙarfi, saboda idan an je gun yaƙi, idan sun kai farmaki, idan ya yi ihu sai ya firgita mutane, to suna girmama katuwar murya kuma suna aibata mai murya ƙarama. To shine Allah ya nuna musu cewa wannan ba wani abin kirki bane, ba wani abin alfahari bane, a ce muryar ka wata mai ba mutane tsoro ce, kuma kana amfani da ita wajen tsorata mutane, ba wani abin a zo a gani bane. To shi al-Qushayri ya kawo wannan ne anan dan nuni zuwa ga cewa murya mai kyau ni'ima ce, murya mara da'i ko mara kyau abin zargi ne sai ibn tabi'a yake cewa qultu kaunu shay'in ni'matan la yaqtadi istibahata istimalihi fi ma sha'a al-insanu min al-ma'az kasancewa abu ni'ma ne bai halasta cewa kai abin da kaga dama da shi na sabon Allah dan Allah ya baka murya mai dadi bai shi kana suka ce dole sai ka zama mawaki ba kaje ka dinga barna da ita dan Allah ya maka dadin zance ba za ka je ka dinga yaudarar mutane a siyasance ko a rayuwa ko addini ba balin ni'amu almusta'amala fi ta'ati llahi yuhmadu sahibuha alaiha ni'imomin da mutum yayi amfani da su wajen biyayya ga Allah to su ne ake wa mai wanda yayi su wato godiya a yaba mata kamar mutumin da ya iya magana in ya amfani da maganarsa wajen gyara wani abu na alkhairi ya zama inna min alkalami da sihira ya zama yabo a wajensa wanda ku yi amfani da dadin muryarsa ko iya maganarsa ya kawo barna ya zama inna min alkalami da sihira ya zama abin zargi a wurinsa yakunu zalika shukran lillahi sai zama hakan da yake yi amfani da ni'imar da Allah ya masa wajen gode wa Allah yujibul mazida min fadlihi zai ƙara masa in kana da dukiya ko sarauta ko ilimi ni'ima ce da Allah ya maka to sai ka amfani da shi wajen kyautata ma bayin Allah wajen yin abin da Allah yake so sai Allah ya ƙara maka la in shakartum la ajidannakum fa la yaqtadi husnul isti'mal as-sautil hasan fi qira'atil qur'an da haka idan Allah ya maka murya mai dadi abin da ya kamata shine ka koyi karatun alqur'ani ka dinga karanta alqur'ani da ita ba ka koyi waka ko wani shin ne ba kama kala kana abu musa al-ash'ari yaf'al kamar yadda abu musa al-ash'ari Allah ya mushi ni'ima da kyakkyawan sauti sai kasance yana amfani da shi wajen karanta alqur'ani wa kama kana nabi sallallahu alaihi wasallam yastabi'u liqira'ati manzo Allah ma ya kasance ka sauri karatun sa wa qala annabi yace marartu bikal barihata wa anta taqra'u faj'altu astabi'u liqira'ati na wuce kai yau da safan nan ko kuma jiya da marece kana karanta alqur'ani sai na tsaya ina saurare fa qala sai yace law alimtu annaka tastami'u la habbartuhu laka tahbira da na san kana ji ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da na ƙara tace ma karatun iyakar tacewa wa qala kuma annabi yace laqad utiya hadha mizmaran min mazamiri ali daud wannan bawan Allah abu musa an bashi wata murya mai dadi kamar dadin sarewa irin murya annabi dauda wannan hadisi malamin Siman Garu da yawa akan shi mun tuna a baya mun faɗa daga cikin fa'idar sa shine nuni zuwa ga cewa idan mutum yana karatu a gaban malamin sa to zai yi kokari yayi da kyau dan malamin ya bashi ijaza wannan baya cikin riya idan ka bu bada hadda a islamiyya to ka kokari ka yi shi da kyau dan ka burge malamin ya san ka iya wannan baya cikin riya ina fata mun gane wannan domin yanzu ana gwada ilimin ka ne haka idan ka zo jarabawa ka yi kokari ka yi ta da kyau da ya ce wa annabi da na san kana nan da na ƙara maka a matsayin annabi da malamin shi yanzu ba yana nufatar wai dan ya burge mutane bane asalin da yake amma malaminka akwai buƙatar kai abin da zai gamsu ka iya dan ya baka ijaza haka nan kuma yana nuni zuwa ga muhimmancin sauraron karatun alqur'ani koda a gurin wanda ke kasa da kai koda kai ne babban malami babban alaran mahaddaci yana da kyau ka dinga sauraron na wasu domin qur'ani yana da falala sauraron sa kuma zai galibi mai saurare ma yafi yin tadabburi fiye da wanda ke karantawa a wajen ta fuskar tadabburi wanda ke ji yafi yin tadabburi idan hankalin shi na kai domin wanda yake karatu yana yin abu biyu ne kwakwalwar shi tana kokarin idan yana karantawa ne daga haddasa tana kokarin ta dinga ta iya tunowa in yana karantawa ne daga littafi mushafi idan shi na daukan sakon karatun yana translate shi zuwa muryarsa da haka a lokacin da kafin shi na yin wani aiki to ba dole yayin tadabburin da kai wanda kawai ji kawai kake yi ba yana daga cikin amfanin saurare da haka saba da sauraron karatun alqur'ani matarka ta iya karatun alqur'ani ka saka dinga karantawa kana da shi ko kuma ƴaƴanka ko ana zaman musaffa ko kuma yanzu a zamanin ta ga karatu dai iri-iri a cikin abin nan na'urori sai ka sa a gida ka ji ka saurara a motarka ka saurara a TV ko makamantansu wannan ya daga cikin abin da malamai suka fitar na fiqh a cikin wannan hadisi cewa muhimmancin sauraron karatun alqur'ani kuma koda baka wuce ne kaga manzo Allah ya zo zai wuce ne fa yadda ana yi sai ya tsaya wato muhimmancin in ka ji ana qur'ani ka kauce ka zo kai ana tafsiri kai mutane sa ta wucewa gunsu ba ruwansu kamar su ba mutum bane kuma ina za su je ne kawai su zauna a wani dandali su jira a gama wannan tafsirin tsakanin magriba da isha su yi isha sannan su tafi gida sun ba mai tafsirin shi da shi da wasu ƴan ustazai da wasu ƴan yara ƙanana haka su uku ko su takwas wani ma yayi bacci wani ma tusa yake taitinti amma ga mutanen kewaye da masallatan suna zaune a bakin masu balangu da bakin kasuwa da kaza suna ta chatin suna ta tsira suna saban Allah ga Qur'ani littafin Allah ana karantawa waɗannan sa daga cikin waɗanda ranan alkiyama Qur'ani da ke karan su wajen Allah cewa wa qala rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha alqur'ana mahjura Allah ubangiji ya tsare za mu saurara anan sai Allah yake mu darasi na gaba sai mu tashi da yake cewa fa amma sai imadul ni'ami fil mubahi al mahdi fala yakunu ta'ata subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.